Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad, inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya, duk wadda shirin da gwamnatin tarayya kasar ta gaddamar na tallafawa manoman. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar ta kamar haka.
Kuma ka ce kun kalubalanci wannan tsari da ya mai da sha'anin alkaman noman ta usaniyar ware, kun tuntuɓi hukumomi bayan kun gano wannan abin ka ce siyasa ce, kuma sannan me suka ce da ku?
Hakikani mun tuntuɓi hukumomi kuma mun nuna musu abin nan mai yiwuwa ne, noman alkama mai yiwuwa ne a ƙasar nan, kuma za a iya samar da alkamar da ake buƙata a ƙasar nan, domin an yi abubuwa iri daban-daban. To amma duk da haka ba mu ga wani abu a ƙasa ba, domin duk irin taimakon da gwamnati take badawa noman alkama baya samun wannan buƙatun, baya zuwa ga harkar noman alkama a ƙasar nan. Sannan kuma kamar yadda na gaya maka, su kansu Central Bank din wato da suke bada bashin,
dama in ban kai kake nan in ce to ai bankin ƙasa su aka ɗora alhakin raba waɗannan kuɗaɗe ko kuma ma kayan aikin noma,
eh su kansu wato Central Bank of Nigeria din a farkon hankalinsu gaba ɗaya duka shinkafar ya tafi, sai daga baya ne aka waiwayo alkamar. Yanzu haka zancen da nake baka bana, mun tura mutane 287,000 har da 'yan wasu ɗaruruwa a ka manoma da suka yi niyya za su noma alkama a bana. Amma a zancen da nake maka a yanzu, abinda kawai mu aka turo mana aka ce an sa alewa ne mai noma alkama da su mutum 25,000 da wani abu ne. Su sauran ne dalilin da ya sa ba ɗauke su ba, ba su cancanta ba ne ko an samu matsalar suna ne?
Kun yi bibiya?
Mun yi bibiya, kullum ma muna bibiya.
Me kuka gano?
Abin da kuka gano kan cewa dai kawai ana wai cewa an noma alkama a ƙasar nan ba a samun wato sakamako mai kyau, in kun ba da bashi ba lallai a iya biya ba, to menene dalilin da ya sa muna da ma'aikatar da aka ajiye ta don binciken noma alkama? Ba za a bata kuɗi ta samar da irin alkama da zai ba manomi daga tan 4, tan 5, tan 6 zuwa tan 7 ba.
Amma a can baya ka ce kun yi mai grading din ita wannan alkama, kun tabbata cewa za ta yi burodi, za ta yi komai tana alkaman Najeriya, ba su gamsu ba ne kenan?
A sun gamsu, amma saboda na gaya maka siyasar da take cikin shi ne, idan aka yi suka ce sun gamsu da wannan din, kuma suka sa furashi mai kyau na sayan alkama nan daga hannun manoma, za a iya noma alkama da za a ci da kafa. Su kuma saboda siyasa tasu kan cewa ina za su kai kasuwar su tasu alkama su noma daga Amerika. Najeriya tana cikin da gaba kasar da ta zama dumping ground na shigo da alkama a kasar.
To amma wai laifin Amerika ne ko kuma laifin gwamnatin Najeriya?
A nan ka duba ba, ai ba za ka ce laifin Amerika ba ne. Amerika ba ta da laifi ba, kasuwa take noma mun manta ba. Mu me yasa ba za mu dage mu noma mun nan gonka mun kasuwa ba? Ko barin ga maka wani abu zai baka sha'awa. Idan ka dauki cost of production, wato kuɗin da ake kashewa a noma hectare ɗaya ta alkama a Amerika, ya fi na Najeriya tsada. Amma me yasa suke sayar da arha? Saboda gwamnatin sai take ba su subsidy, wanda take ba su wani tallafi domin su samu sai da alkamar su zo mana da araha. Shi yasa za mu ce ai kullun ta Amerika ta fi tamu araha, ta mu tsada gare ta, banda rashin kyau, banda waye da su, kaga duk wannan siyasa ce.
Wato kuɗin da suke kashewa a noma hectare guda misali ya a Amerika ya tsara na Najeriya ne sawa kusa ba?
Ya tsara na Najeriya, domin namu idan muka ɗauki namu kace naira 300,000 misali, ba wanda bai kai haka ba, 270,000 ne ko wani abu, idan ka ɗauke shi ka fassara dalar Amerika da abin da muka noma a nan da suke nomawa a can, ta haura naira 400,000. Amma kuma sai ta zo a Najeriya akan 6,000, 7,000, 8,000, wanda ko mu nama a nan za ta tafi 15,000, 16,000.
Amma Najeriya nan fata rufe buda, ta hana shigo da shinkafa domin abin kasa noman shinkafar daga kasashen waje misali. Ku ba ku ankara da gwamnati ba ne kan bukatar a ɗau mataki irin wannan domin watakila kuma ku taso su ƙara ƙafafunku?
Mun yi wa dalla akarin, amma sai mu ga in za mu yi magana ta gaskiya, bai kamata mu yanzu mu ce a rufe buda ta shigo da alkama ba, domin har yanzu ba a ba mu dama da duk kayan aikin da za mu noma alkama da za ci da kasan nan ba.
Ku me kalubalen?
Babban kalubalen noma alkama a kasan nan shine, na farko gwamnati ta fito ta tsaya kamar yadda sauran kasashen duniya suka tsaya noma. Idan manomi ya yi noma ya samu asara, akwai abin da ake cewa guarantee minimum price, wato wani farashi da gwamnati za ta kayyade domin manoman nan kada yayo asara ne yawa na dai kenan na biyu a shigo da injina noma alkama alkama ba kamar shinkafa bace ita tashe ta har yanzu ba mu ci gaba a kasar na kan tashe ta ba tana buƙatar inji wajen shashewa a yanzu zancen da nake maka ko a banan nan in muka noma alkama wasu wurin sai ka samu karti sun dauki sanda suna dukanta wanda yake ja manomi asara wata ta fashi wata ta tsalle ta tarwaka cikin gona ba za a kwace ta ba to dinga gaskiya za a yi noman alkama shi noman rani ai abu ne da yake bukatar injina dan a yi shi a samar da abin da ake cewa water conservation wato yanda za a tattalin ruwa alkintashi a samar da injina ne saukin yin shuka a samar da injina wajen saukin yin yanka a samar da injina wajen saukin cashe ta a dura a buhu
ko duk waɗannan abubuwan ba ku da su
babu su ina tabbatar maka da wannan kuma gwamnatin tarayya ba ta taɓa bamu wani tallafi akan wannan ba mu ne ma a kungiyance muke kalubalantar su gidan fulawan da sauransu shine barawa can suka bamu inji guda 50 na tasar shinkafa su ma da suka tashi bamu injin sai suka bamu wanda sai tantance za ta juya injin yayi aiki kasalin kasamin da ake ciki manomanmu suke talakawa yake da kudin sayan tantan da zai juya injin akwai kalubale sai mun je mun nemo tantan mun ba manoman nan sun noma sun juya injin nan sun tashi wanda kuma muna da kamfanonika da suke sarrafa injina suke kera injina a kasar nan wanda ko su aka samu aka sai irin wannan injina aka ba manoma an rage musu radadi
masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salim Muhammad da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Lagos Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Idan akwai abin jiba maganar ruya, makawai.